فجاء أبو بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس معهم ما. فقالت عائشة فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعنني بيدي في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء فأنزل الله عز وجل آية التيمم فتيمموا. قال أسيد بن الحضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فعصبنا العقد تحته
ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم بدا ساكي سادواء وانا مسلاتي ميتارن البركة مسلاتي عثمان ابن عفان انا قدن قيا اتشكين قدن كانوا ايو السبر در الله دي ترى لوات الرجب hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama 1432 wanda kuma ya zo daidai da 11 ga watan 6 miladiya ta 2011 a wannan majalisi da muke karatu a cikin littafi mai suna at-tajridus sarih li ahadith al-jami' as-sahih wallafar al-hafiz zainuddin ahmad ibn abd al-latif az-zabidi wanda ya rasu hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam da shekara 893 wannan shine darasinmu na 129 domin wancan bai yiwu ba saboda haka za mu sake dawowa farkonsa saboda haka na san masu kasa ma sun soke shigo saboda ba inda aka je hadari ya tashi mu. Da haka za mu ce darasi na 129 kakka rubuta 130 kitabu tayammum an Aisha ta zaujin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa radiya anha. An karbo hadisi daga Aisha matar annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya yarda da ita. Qalat ta ce خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره من فتتا رجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتينا بشكنت في يتفينزع حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش حسين مكتفن جي أولا قريد أكفر البيداء وكما ذات الجيش انقطع عقد لي sai dan wuyana sai ya katse. Fa aqama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ala iltimasihi, sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tsaya domin neman sa. Wa aqama an-nasu ma'ahu, mutane ma suka tsaya domin neman sa. Wa laysu ala ma'in, kuma babu ruwa kusa da su. Fa atan-nasu ila abi bakr radiyallahu anhu, sai mutane suka zo ga Abu Bakar Allah ya kara masa yarda. Faqalu, suka ce ala tara ma sana'at Aisha, baka ga abin da Aisha ta aikata ba aqamat bi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wan nas ta tsayar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da mutane walaysu ala ma'in ba ta kusa da ruwa walaysa ma'ahum ma'un kuma babu ruwa tare da su faja'a abubakr wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wadi'u ra'sahu ala fakhizi qad nama sai abubakar yazo alhalin manzo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dora kansa akan cinyata har ma yayi bacci faqala sai abubakar yace habasti rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wan nata kin tsare manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kin tsare mutane walaysu ala ma'in bayan ba ta kusa da ruwa walaysa ma'ahum ma'un kuma babu ruwa tare da su فقالت عائشة سي عائشة تشي فعات بني أبو بكر أبو بكر يمم فدا وقال ما شاء الله أن يقول يفدا أبند الله يسو يفدا وجعل يطعنني بيده في خاصرتي يركا زنبلينا دهننسا أقوبنا فلا يمنعني من التحرك illa makanu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala fakhidhi babu abinda yake hana ni a lokacin in yi motsi sai kasancewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana kan cinyata fa qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hina asbaha ala ghairi ma'in lokacin da gari ya waye annabi sallallahu alaihi wasallama ya tashi babu ruwa fa anzalallahu ayatan tayammum sai Allah ya saukar da ayar taimama fata yamma mu sai suka yi taimama fa kana usayd ibn al-hudayr sai sahabin dan usayd ibn al-hudayr yace ma hiya bi awwali barakatikum ya ala abi bakr ba wannan ce farkon albarkar ku ba ya ku mutanen gidan sayyidina abubakar qalat tace fa ba'athna al-ba'ira sai muka tayar da raqumi alladhi kuntu alayhi raqumin da nake kai fa asabna al-iqda tahtahu sai muka ga wannan dan wuya a karkashin sa kitabut tayammum taimama wato wani abu ne da ubangiji madaukakin sarki shar'anta yayin da aka rasa ruwa wanda ubangiji madaukakin sarki ya sanya shi ya zama makofin tai makofin alwala yayin da aka rasa ruwa ko kuma akwai ruwan amma ba za a iya amfani da shi ba wannan hadisi nana na Aisha radiyallahu ta'ala anha hadisi ne da Imam Muslim ya fitar da shi gabanin Bukhari da Muslim Muwatta abin nan Malik ya fitar da shi a cikin Muwatta a kitabu tahara sannan Abu Dawud da Nasa'i da Ibn Majah duk sun fitar da shi a cikin kitabu tahara banda su Ad-Darimi Ibn Khuzaimah malamai da dama sun rawaita wannan hadisi a littafansu har ma Ibn Abdul Barri a cikin littafin sa Al-Istizkar yana cewa wannan hadisin shine hadisin da yafi kowanne inganci da aka rawaito dangane da sha'anin taimama kuma yana cewa abu wadda kaka babu wani hadisi marfu'i wato wani hadisi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama da yayi batun taimama banda wannan hadisin saboda haka shine asalin hadisin da yake bayanin mashru'iyyatit tayammum wato sanda aka shar'anta lokacin da aka shar'anta taimama sai dai ba ai bayanin matsayin taimama da kaifiyarta a cikin sa ba wannan an yi bayanin sa ko an yi bayanin su a cikin wasu hadisai waɗanda za mu karanta wasu daga cikinsu kalmar taimama tana nufin at-tayammum a larabci yana nufin al-qasd duk sanda ka nufi abu balarabe zai ce tayammamtahu ka nufe shi ce tayammamtu fulanan ko yammamtu fulanan ko ambamtu fulanan duk ma'ana ɗaya ke nunawa a larabci yana nuna ka nufi gurin wannan abu to anan an yi amfani da wannan kalma taimama domin tana nufin mutum zai nufi inda doron kasa yake yayin da ya rasa ruwa ko kuma akwai ruwan amma ba zai iya amfani da shi ba saboda larura ya buga hannunsa akan kasa ya shafi fuskarsa da hannayensa wannan shi yasa girat taimama wato saboda zai nufi dan Allah ya ce fatayammamu sa'idan ku nufi doron kasa tayyiban mai tsarki to daga nan aka turo kalmar tayammum sai ya zama da suna ne na wannan ibada din Aisha Allah ya kara mata yarda tana cewa kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fi ba'd asfarihi mun fita tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama a ɗaya daga cikin tafiye-tafiyensa dukkan ruwayoyin da aka yi na wannan hadisi daga nana Aisha babu inda ta bayyana wacce tafiya ce a wacce tafiya ce haka ta faru shi yasa malamai suka yi saɓani wajen tantance tafiyar da Aisha radiyallahu ta'ala anha take magana a nan aka samu Ibn Abdul Barr a cikin littafinsa At-Tamhid ya kawo maganar cewa an ce ghazwatu Bani Al-Mustalik ne wato ghazwa yakin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita ga kabilar Bani Al-Mustalik wato ghazwatu Al-Muraisi yace an ce haka ne kaga anan kamar bai yanke cewa haka magana take ba to amma a cikin littafin Istizkar ya yanke magana ya ce wannan yaƙi ko wannan tafiya da Aisha radiyallahu anha take maganar ta yadda ɗan wuyanta a ciki shine ghazwatul muraisi wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fita zuwa gabanil mustalik wannan magana da ya faɗa gabaninsa malamai daban da dama sun faɗa kamar ibn sa'ad mai littafin at-tabaqat shi ma ya ce ita ce wannan gazuwa wato wannan yaƙi ne al'amarin wannan ya faru haka na Ibn Hibban a cikin littafin Sa'iqat shi ma ya faɗi haka na Imam Shafi'i gabaninsu yana cewa qissatu tayammum kanat fi ghazwati Bani Al-Mustalik qissar taimama ta kasance a yaƙin Bani Al-Mustalik ne ta faru ya ce Qurayshawa da dama masana ilimi masana yaƙe-yaƙen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce sun gaya mun haka sai dai wasu sun ja da wannan wasu suna ganin ba wannan ba ce kamar al-Iraqi Abul Fadl al-Iraqi yana ga wannan wani yaƙin ne daban amma ba ghazwatu Bani Al-Mustalik ba ne yana cewa duk wanda ya ce ghazwatu Bani Al-Mustalik ne to kawai ya kwaikwayi abinda wani ya faɗa gabaninsa ba tare da hujja ba wato taqalidi kawai yayi ba tare da hujja ba yace saboda akwai hadisi a cikin Mu'jamul Kabir na Tabarani wanda yace a cikin hadisin an nuna cewa wannan kissa ta faru a wani yakin ne daban ba yakin Bani Al-Mustalik ba shine ya kawo hadisin a Tabarani wanda yana cikin Al-Mu'jamul Kabir wanda yake daga Aisha radiyallahu ta'ala anha tace yayin da al'amarin dan wuyana ya kasance kuma masu fadar maganar kage suka fada abinda suka fada tace sai na fita tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama a wani yakin daban fi ghazatin ukhra sai muka fita tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama a wani yakin daban fata qafa aidan iqdi sai dan wuyana ya take faduwa hatta a habata iltimasu hunnata har neman shi ya tsare mutane wa tsala alfajr alfajr ya keto falakitu masha Allah wato na gamu da abinda Allah ya so in gamu da shi ta kawo dai kissar maganar Abu Sayyidina Abubakar da abinda ya gaya mata to ya ce to kaga wannan hadisin yana nuna kenan ghazwatu Bani Al-Mustalik ita ce ghazwar da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam wa Aisha radiyallahu ta'ala anha al-if wa tuqagi ita ce ghazwatu Bani Al-Mustalik shine yakin da aka yi wa Aisha radiyallahu anha kagi ce wannan bayan ya wuce ne kuma suka sake fita saboda haka wannan wani yakin ne daban to har ma yayi kokarin yayi hujja da da abinda yazo na ambatan wasu gurare a cikin hadisi wato tana cewa hatta idza kunna bil bayda'i aw bi dhatil jaysh al bayda yace al bayda ko dhatil jaysh yace guri ne wanda yake nahiyar sham wato arewacin madina ne tare da cewa da zuwa maka kuma kudu zai yi saboda haka kaga wannan abin ya faru a arewacin madina ba a kudancin ba hanyar maka ba su kuma ghazwatul muzallim musallin hanyar maka ne saboda haka sai yake ganin cewa tun da zatul baida da zatul jaysh al baida da zatul jaysh da yazo da maganar su suka zo cikin hadisin ba a hanyar zuwa maka ba ne to ba wannan yakin ba ne to wannan magana da ya faɗa sauran malaman da suka zo bayansa ba su goyi bayan shi a kai ba suna tare da jumhur wato sauran jama'ar malamai waɗanda suke ganin gazu wato banil musallin ita ce a wannan yakin ne wannan abu ya faru daga ciki akwai almajirinsa ibnu hajar al-asqalani ibnu hajar al-asqalani yana ganin cewa abinda malaminsa iraki ya faɗa ba daidai ba ne wannan yakin shi ne gazuwatul banil musallin shi ne gazuwatul murasi ana faɗarsa da sunaye biyu ce gazuwatul banil musallin ƙabilar da aka je aka yaƙa kenan gazuwatul murasi kuma shi ne sunan gurin da abin da ya faru su sunan gurin al-murasi ƙabilar da aka yi aka yaƙa ita ce ƙabilar banil musallin ibn khuza'a dalilin wannan yaki annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam ya samu labari cewa al-harith ibn zirar wanda shine mahaifin matarsa juwairiya kafin ya aure ta shine kuma shugaban kabila wato babba ne a cikin kabilar banil musallim ya samu labarin cewa yana kulle-kulle da shirye-shirye da makirce-makircen za su zo su kawo hari madina su karkashe musulmi ku dai samu wannan labari sai ya aika wani sahabinsa ya ce je ya tabbatar sahabin ya je kamar ya zo ya taimaka musu sai suka gaggaya masa shirye-shiryen da suke ya zo ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa batun nan da ake jita-jitansa da gaske ne suna kokarin yadda za su kawo mana hari to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya shirya wasu sahabbai kamar mayaka 700 da mahaya doki 30 suka nufi wannan kabila a cikin dare suka auka musu saboda haka annabi ya kai musu 700 ذاك تعقار النبي صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون وهم غافلون بس أنكر با كوي سيسوك جي مسلمي كشا سنشيبو تشكين غارون النبي يا موسى حكا تاريد شيو أطال دعوة النبي يكن تولى تكون ناجع دعوة وانا دعوة تاجي غريس تنتي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم تاجي موسى سننكم أكاش سنع ونقل لقل لدي شريه da makirce-makircen yadda za su auka wa manzo sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa a Madina ba zata ba bisa sun shirya ba to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya riga su abinda suka yi niyya za su aikata sai shi ya riga su saboda haka ba wai yaudara ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya musu ba a ka'idar sa ba ya tura mutane a yaki sai an yi gargadi mutanen kamar wannan gargadi ya zo musu sannan bayan haka suna shirye-shiryen yadda za su kawo masa hari don haka shi ya riga su abinda su suke ƙoƙarin su yi masa Ibn Hajar ya gaya mana cewa abinda malaman masana garuruwa da geography suke faɗa na dama irinsu al-Bakri irinsu Yaqutul Hamawi abinda suke faɗa waɗannan garuruwa waɗannan gurare guda biyu al-Bayda da Zatul Jaysh kusa suke da Zulhulaifa in ka wuce Zulhulaifa kaɗan Zulhulaifa inda mutanen Madina suke irami wato inda ake kira yanzu a Bir Ali to in ka wuce shi ake zuwa wannan kauyen saboda haka kaga shi hanyar makaci ba kamar yanda shi Iraki ya ce hanyar sham bace hanyar makaci akwai littafin al-ma'alimul jughrafiyya al-warida fi sira shi ma yayi bayanin wannan yace har yanzu guraren suna nan al-baida din da za ta je shi al-baida ita za ka fara riska sannan kuma za ta je shi tana gabanta shi yasa Aisha ko shi mai ruwaya yayi sabani a baida ne ko a za ta je shi saboda in an wuce baida din to sai za ta je shi to a daidai baida din ne ko an fita an shiga za ta je shi watakila kaga kan iyaka ne tsakanin kauyukan biyu abin ya faru a wata ruwaya ma Aisha radiyallahu ta'ala anha tana cewa lailatul abwa daren da muka kwana a abwa ko daren abwa al abwa kuma hanyar zuwa mai akan hanyar mai zuwa makaci take ba akan hanyar zuwa Khaybar ba Sham saboda haka kaga maganar cewa ba gazwatul muraisi bane wannan ba ta so ba sannan hadisin da Iraki ya kawo hadisin bai inganta ba hadisi ne a cikin sarsararsa akwai Muhammad ibn Humayd Ar-Razi Muhammad ibn Humayd Ar-Razi wanda yana daga cikin shehunan ko malaman Ibn Jarir al-Tabari kaga yana yawaito wasu ruwayoyi a tafsirin sa da tarihin sa daga Muhammad ibn Humayd Ar-Razi wato mutumin rayi ne wannan mutum duk kusan malamai manya na garinsa wato manyan malaman hadisi da ke garinsa kusan duk sun karyata shi sun tome shi da karya kamar Abu Zur'a Ar-Razi da Abu Hatim Ar-Razi da Muhammad ibn Muslim ibn Wara Ar-Razi da Fadlak Ar-Razi duk dai wasu malamai wanda suke mashahurai na hadisi da suke garinsa sun tome shi da karya don haka aƙalla ka ce hadisi ne wanda yake mai rauni ƙwarai da gaske saboda haka ba zai yiwu a yi hujja da shi a nan ba wajen a mayar da maganar jumhurin malamai wanda Imamu Shafi'i yake cewa dukkan malaman da na zanta da su daga cikin Qurayshawa kuma masana ilimin yaƙe-yaƙen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sun gaya mana cewa a wannan yaƙin ne na Ghazwatul Muraisi abinda ya faru na kissar Aisha radiyallahu ta'ala anha da sha'anin taimama ya faru a wannan yaƙi ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da ya auka musu an kama an kashe wasu an kama da dama daga cikinsu an kama su a matsayin ribatattun yaƙi daga ciki hadda ita juwairiya wanda daga baya annabi sallallahu alaihi wa sallama ya aure ta ya sanya yancinta a matsayin shi da sadakinta bayan ya tambaye ta tayarta don ta zo wajensa neman ya taimaka mata ta biya mukataba domin ta fada a cikin kasan Qais ibn Thabit al-Shammas wani sahabi na manzo sallallahu alaihi wa sallama to sai ta ce to ita za ta fanshi kanta ta gaya mata abinda za ta bayar ta fanshi kanta saboda ta sai ya gaya mata maƙudan kuɗin da za ta bayar sai ta zo ga annabi sallallahu alaihi wa sallama sai annabi ya ce ba za ki so abinda ya fi wannan alkhairi ba ta ce menene ya ce in aure ki wannan ya zama wato shi ne ƴanci ta ce ta yarda to lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya labari ya rabu cewa ya aure ta sai sahabbai suka ce to ba za mu ci gaba da rike su da kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin bayi ba duk sai suka ci tsikenta su a dalilin ta aka yanta kabila gaba ɗayan ta to kaga wannan ita ce hikimar da ta sa manzo sallallahu alaihi wasallam ya aure ta dan a lokacin da bai aure ta ba hakan ba za ta faru ba to amma jin cewa ta zama matar shi sai sahabbai suka ga to ya za a yi kuma silkan manzo Allah ta zama bayinmu sai suka ga kai ba in aka yi haka ba a kyauta ba bai magana ba ba shi ya ce a yi hakan ba kawai sai suka tsanta dukkan waɗanda suke a birnin shi ma mahaifinta ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a bijira masa musulunci aka bijira masa musulunci da ya zo da niyyar cewa shi zai tafi zai fanshi mutanansa ce shi ma a gaya masa musulunci ana gaya masa ya musulunta saboda kaga ita kadai ta zama albarka ga kabilar su gaba daya Aisha ta ci gaba da cewa in gaba a ikidulli sai wani dan wuya na ya tsinke a nan ta ce dan wuya na wato abin wuyanta a wata ruwayar cikin sahih al-bukhari ta zo da cewa Aisha radiyallahu anha ta aro wannan abin wuyan ne daga yar uwarta Asma'u wato abin wuyan na yar uwarta ne Asma'u sai ta ara sai ya bace annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika wani mutum a je a nemo shi anan kuma ta ce abun wuyan nata ne to shine malamai suka ce babu matsala abun wuyan ta ce nata ne saboda a gurin ta yake amma a hakika mulkin Asma'u ne kamar yanda ya zo a cikin wata ruwaya wannan maganar Imam Nawawi ce a cikin Sharh Sahih Muslim sace manzo sallallahu alaihi wasallam ya tsaya domin a nemo wannan abun wuya alal timasi ay li ajali talabi domin a nemo shi aka aika Usayd ibn Hudayr cewa ya je shi da wata tawaga ta sahabbai aje a bincika ko a ga inda ya tsinke fadi sace walaysu ala ba'in walaysa ma'ahum ma ba ta kusa da ruwa kuma babu ruwa tare da su wasu malamai suka ce wannan dalili ne da yake nuna ya halarta mutum ya zauna gurin da babu ruwa ko ya bi hanyar da ya san babu ruwa haka wasu malamai suka faɗa wala Allah sufaye ne akwai a cikin iya urumin din na gazali hasan yana daga cikin abubuwan da ya faɗa na tawakkali wato ka shiga ungurumin daji da ba gida gaba ba gida baya ba abinci ba ruwa kuma ka shiga babu guzuri shawara yana daga cikin tawakkali saboda haka ka yi tafiyar sati biyu ko uku ba ruwa ba ci ba sha to in kai haka ka yi tawakkali to kaga masu irin wannan magana sun sa iya cewa wannan hadisin yana nuna ka zauna gurin da babu ruwa ba ka kusa da ruwa kuma babu ruwa to in aka dubi zahirin wannan akwai jefa kai cikin halaka Allah ya ce wala turku bi aidikum ila tahluka wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima yayin da ka shiga gurin da ka san babu ruwa ka je ka zauna ba ka dauke da ruwa kuma babu ruwa a gurin kaga kenan zaka jefa kanka cikin halaka to shi yasa wasu malamai suka ce wannan da istidlalin kafa hujja da wannan hadisi akan wannan matsala gaskiya akwai abin dubawa saboda ai Madina kusa take da su don haka in abu ya rincaɗe ba za a mutu ba sai a je Madina a je a samu ruwa saboda kaga ba zai ce an halatta ka kama hanyar da ka san babu ruwa ba kuma sun dufi samun shiga madinan ne ai sun taho ne za su sun baro daga can ne wajen dawowa ne abin ya faru a iraki yake cewa wannan magana tasu za a sallama musu na cewa ka shiga gurin da babu ruwa abuwa na ce wajen dawowa wajen tafiya ne abin ya faru ka shiga gurin da babu ruwa kuma ba ka ɗauke da ruwa yace za a iya sallama musu idan ana dafa ruwan da za a yi tahara da shi saboda anan ko da babu ruwa da za a yi tahara da shi a iya yin madadinsa shi ne taimama wanda za a iya cewa ka shiga dai ba in ruwan tahara ne ba kana da ruwan da za ka sha watakila kana ɗauke da abin da lebuka kana ɗauke da minaral coca-cola ko fenta ko kaga waka alwala da wannan ba amma za ka sha sai wataƙila kana da ruwan sha amma baka da na alwala baka da na tsarki to a iya cewa ka shiga domin in ta kuke sai ka yi taimama to amma idan babu ruwa kwata-kwata babu na sha babu na alwala ba na komai kuma baka ɗauki wannan ba babu a gurin kuma baka ɗauka ba ya ce to wannan a gaskiya jefa kai ne cikin halaka ya ce la ya juzu li annahu alqa bi nafsihi ya jefa kansa cikin halaka ta yiwu kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama bai san cewa a tare da matafiyan ba babu ruwa da zai fahimci wataƙila yana zaton cewa tunda jama'a ne jaish ne runduna ce bataliya ce ta sojoji zai zaci cewa akwai ruwa tare da su bai yi tsammanin babu ruwa ba ko da ko ya san gurin ba ruwa amma ta yiwu ya zaci cewa ana tafi da ruwa a cikin wannan har ila yau akwai abin da yake nuna yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake damuwa wajen ya ga cewa ya kiyaye haƙoƙin musulmi wato na Aisha radiyallahu ta'ala anha ta kuka da cewa abin wuyanta ya zinki to annabi sallallahu alaihi wa sallama zai ce shikenan a tafi ba a bar shi a haka ya kamata imam shugaba ya kasance ya damu da haƙƙin musulmi ya damu da haƙƙin talakawansa duk abin da ya san cewa haƙƙin su ne dukiyarsu ce to kada ya yarda ta sauzarta matukar dai yana da ikon yadda zai yi ya ga ya kwato musu ya kiyaye musu ita shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce a tafi ba sai ya ce a dakata kuma kayan nan na aro ne ba na taba ne saboda ka in ya bace kaga kayan yar uwarta ne ya bace wannan ya nuna kenan in wannan irin tafiya irin wannan ta faru wani ya bace to yana da kyau a tsaya a neme shi ko wani abu ya bace yana da kyau a tsaya a nema ko kuma wani aka waiwaya aka ga an bar shi a baya to ka a ce kawai a tafi a kyale shi yana da kyau a tsaya a jira shi har ya iso ko kuma wani ya rasu a tsaya a yi masa jana'iza a binne shi sai abubuwa waɗanda suke na misali ne na talakawa ya kamata shugaba ya kula da wannan yayin da aka ba shi shugabanci na jama'a ko shugabanci ne na tafiya kamar irin wannan kada ya yi karfa-karfa ya sa haƙƙin wasu yana tozarta mutane suka zo ga abubakar radiyallahu ta'ala anhu suka koka mata cewa aisha radiyallahu anha ta tsare manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta tsare mutane ba ruwa inda suke koma su ɗauko ruwa ba babu ruwa inda suke sannan koma su ɗauko ruwa ba sauraka suka zo suka kawo kuka suka kawo karanta gurin mahaifinta wanda yana nuna mana halaccin a kai mace kara wajen mahaifinta koda kuwa tana da miji koda kuwa tana da miji annabi sallallahu alaihi wasallama a lokacin bacci yake saboda haka ba za su tayar da shi ba ta haka sai suka kai karanta wajen mahaifinta sai suka ce ta tsayar da manzon Allah ce ala tara ila ma sana'at aisha aqamat bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wan nas baka ga abinda aisha ta aikata ba haka nuna ita ce ta aikata abu ita ce ta tsayar da manzon Allah ita ce ta tsayar da mutane don ita ce sabab to tunda ko ita ce sabab kaga za a iya jingina mata aiki a ce ita ce ta yi kuma wanda yana nuna halaccin mutum ya shiga ga Esther ya shiga gidan yarsa ko da ko tana tare da mijinta idan ya san cewa mijin ba zai damu ba kuma ya san cewa ba ta cikin wani yanayi da bai kamata ya shiga ba kaga annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya shiga inda take tare da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ta ce fa'ata bane abubakar abubakar ya mun fada wa kala ma sha Allahu an ya ƙul ya fada abinda Allah ya so ya fada a ruwayar Amr ibn al-Harith ya ce da ita habastin na tafi ƙilada saboda abin wuya ya tsare mutane a wato irin maganganun da ya rika gaya mata lokacin da yake mata fada. A nan za mu ga cewa Aisha radiyallahu ta'ala anha bata ce fa'ata bani abi ba, sai ta ce fa'ata bani Abubakar, sai ta faɗi sunansa ɓaro-ɓaro. Domin sha'anin ubantaka akwai tausayi, amma inda aka zo ana faɗa ana zunguri, to kaga a nan an ajiye ubantakar kenan. Saboda ka ita ma sai ta faɗi sunansa ɓaro-ɓaro, aura ka sai ta ɗaura kamar wani ne daban. Uba yana tausaya wa ‘yarsa, to amma a nan faɗa yake yi ta mata, kuma yana ta mata zunguri, zunguri mai tsanani, don ta ce sai ya rika ya tsono ni, ya faja'ala ya tsono ni, ya rika zunguri na bi zambil aini, ya tsono duk abin da yake hissi, to ya tsono ake cewa fa'ala ya tsono, babu nasara ya so. Amma in gairu hissi ne, ma'anawi ne, kamar ka ce ya soki ɗabi'unsa, ya soki halayensa, sai a ce fa'ana ya tsanu bi fathil aini, fa'ana ya tsanu, sai zama wani babi kenan, fataha ya taho. A wata ruwayar falakazani lakzatan shadidatan, wato ya zungure ni zungura mai tsanani, wa qala habaskin nasa fi qilada, can tsara mutane saboda abun wuya. To kaga abun da ya mata yana da tsanani, don kaga Aisha ta yi fala yamna'uni min at-taharruki illa makana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ba abin da ya hana ni in yi motsi, wato in zafura saboda zungurin da yake mun, sai kasancewar Annabi sallallahu alaihi wasallam akan shinyata, tana jin tsoron motsawarta zai sa manzo sallallahu alaihi wasallam ya tashi, wanda ya nuna uba zai iya ladabtar da ƴarsa, ko da kuwa babba ce tana da aure, tana gidan mijinta, in ya kama ya ladabtar da ita zai iya yi. Kuma wanda ya nuna dukkan wani wanda mutum yake da damar ladabtar da shi, yana iya ladabtar da shi ko da ba da izinin shugaba ba. Kaga anan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam bai ba da izinin a yi wa Aisha wannan ladabtarwar ba, amma sai na Abubakar ya yi, kuma ma'aiki sallallahu alaihi wasallama a bayan ya san abin da ya faru bai nuna inkarinsa ga wannan ba. Sannan ta ce fala yamna'uni min at-taharruk, ba abin da yake hana ni motsawa lokacin da yake zunguri na, sai kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan cinyata. Wannan ya nuna mustahabbi ne idan akwai wani yana bacci kusa da kai, to kayi hakuri kada kayi abin da zaka tashi shi, ko wani yana karatu, ko wani yana sallah, ko wani yana harkar ilimi ko zikiri, duk abin da zai sa kayi motsin da zai kawo masa matsala a cikin abin da yake yi, kayi hakuri ka jure ka daure kada kayi. Wannan ya nuna mustahabbi ne, saboda haka idan ka zo ana karatu za ka wuce da abin hawanka, to ka yi hakuri ka daina danna hon ballantana har ka sa jiniya. Sace faqama hina asbaha, faqama sai sai na Abubakar, sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya tashi yayin da gari ya waye. Sai faqama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hina asbaha ala ghairi ma'in, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi yayin da gari ya waye, ala ghairi ma'in, ba tare da ruwa ba. Haka yazo anan a cikin wannan ruwayar faqama, amma a cikin kitabu fadli Abi Bakr, ko babin falala Abu Bakr, da ya kawo shi ta hanyar Qutayba daga Malik, sai ta shi da lafazin fanama hatta asbaha, fanama rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta asbaha ala ghairi ma'i, sai maza Allah ya tashi ta yi bacci har ya wayi gari ba tare da ruwa ba. Haka yake a ruwayar Muwatta, haka yake a ruwayar Muslim, kuma ma'anar kusan mutaqariba, al-ma'ana mutaqarib, kusan ma'anonin duk kusa da kusa suke. Ko ka ce ya zauna har gari ya waye, wato ruwayar faqama, ko kuma ka ce fanama, duk dai ma'anar su daya. Abinda ake so a nuna a nan shi ne har gari ya waye ba a samu ruwa ba, shi ne dai abinda ake so a ci. Shi yasa aka ce ala ghairi ma, har gari ya waye, ba wayewar gari da ake so a yi maka bayani ba, a'a, har wannan lokacin ya zo ba tare da an samu ruwa ba. Wasu malamai sun yi hujja da wannan gabar akan cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama an masa rangwame, an masa sauki idan yana cikin halin tafiya ba wajibi ba ne sai qiyamul layl. Tuna kaga a nan bacci har gari ya waye, ba ce ya tashi cikin dare ya yi qiyamul layl ba. Wannan idan an ɗauki qiyamul layl a matsayin wajibi ne akan sallallahu alaihi wa sallam, wannan sai idan mun ce qiyamul layl wajibi ne. Idan da farko ba ce wajibi ba ne, to kaga ba zai zama wani abu ba, daman ba wajibi ba ne a kansa. Da haka abinda ba wajibi wajen kamar shi ba a cewa ya aka yi kamar da daman bai zama wajibi ba. To malamai sun yi saɓari a kan qiyamul layl wajibi ne a kansa sallallahu alaihi wa sallam ko ba wajibi ba ne. Sai da farko wajibi ne, daga baya aka shafe wajabcinsa. Wajibi ne da a kansa shi kaɗai ban da al'umma, daga baya aka shafe masa wajabcinsa da faɗar Allah alima an sai kunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر من القرآن. كشي ونن آير إتشي تسوكي تسوكي وجبشن تهجدي كوكما قيام الليل لك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وثم لم يتشي واجبين أكن سا أما قرغلن أبن ديسامو فاقرأوا ما تيسر واجبين أما قرغلن أبن ديسامو. Wasu suka ce wajibi ne a kansa shi kadai banda al'ummarsa, banda al'ummarsa, wacce aya ana nuna an sauke daga al'ummarsa ne, wanda ko ba haka bane, tunda ayar asali ma surar da kiran shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta fara ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila nisfahu aw anqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattil qur'ana tartila, da magana akan manzo ta fara, saboda haka yanzu a fitar da shi daga cikin sauran siyakin ayar, siyakin surar. Saboda haka maganar cewa an soke wa al'ummarsa shi amma wajibi ne a kansa, wannan ba ta da wani dalili da yake mai ƙarfi. Kuma hadisin Muslim da yake cikin Aisha ya nuna haka, domin Aisha tana cewa da farko annabi sallallahu alaihi wasallam yana qiyamul layl, daga wannan ayar ta sauka sai ya zamana an farlanta masa salloli biyar ne kawai, kamar yadda aka farlanta kowa, ba wajibi ba ne. Ayar da ta ce wa minan layli fatahajjad bihi nafilatan laka, ai ta ga cewa ta yi nafilatan laka, ba faridatan laka ba. Akwai wanda suka ce nafilatan ai ziyadatan fil mafrudi alaika, wato ƙarin farilla a kanka, amma wannan tawili ne, babu inda aka kirawo nafila a farilla da sunan nafila. Saboda haka qiyamul layli a gurin annabi sallallahu alaihi wasallama nafila ne. Wasu malamai suka ce ai an ce da shi nafila ce gare shi, saboda a cikin wannan al'umma duka babu wanda sallarsa ta tadawi take zama nafila sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi kadai ne ba za a yi ciko da sallolinsa ba, saboda sallolinsa ba su samu matsala ba. Amma kowane ne shi sallarsa za ta iya samun matsala, don haka duk nafilin da yake ciko za a yi da sura da gobe kiyama, don haka babu wata kuma sauran nafila da zai gani. Wannan magana Al-Hasan al-Basri da Mujahid duk sun faɗe ta. Saboda sun ce annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai ke da nafila, amma duk nafilin mu da muke yi za su zama ciko ne. To shi yasa aka ce da shi wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan laka. Saboda kaga ayi hujja da wannan akan cewa ai nan an masa sauki, ai duk ma bai taso ba. ba magana an masa sulki ake ba. Wannan ita ce magana da ta filin jaye cikin maganganun malamai, kuma ita ce magana mafiya yawancin malamai, ta cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa ba wajibi bane sai yayi qiyamul layli, amma dai yana yi kamar yadda al'umma sa ba wajibi bane akan su qiyamul layli, amma kuma yin sa shine daidai. تشي وحا فالتمس الماء فلم يوجد اروائر عمرو بن الحارث كنا تشي فالتمس الماء اكا جيني مروة اما با اسامو با اكا جيني مروة اما با اسامو با وانا هنا نورة تشي و بدمتين ينا تفيا بواجب وانا مروة لذي الولاية اجي قصد شيسينو كتنسل يعين in lokacin sallah yake a lokacin da ya kamata ya nemi ruwa, don haka ba su tashi neman ruwa ba sai da lokacin sallah yayi. Faltumisal ma falam yujad arwayar Amr ibn al-Harith, aka nemi ruwa ba a samu ba. Kuma wannan yana nuna kenan alwala wajibi ce a kansu kafin saukar ayatul wudu da ke cikin suratul ma'ida, ya ayyuhal ladzina amanu idza qumtum ila salati فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. كافن سوكر wannan ayar ya nuna cewa ba ta sallah cikin alwala. Wannan shine abinda da dama daga cikin malamai suka fada, suka ce abu ne sananne, kamar Ibn Abdul Barr ya faɗi wannan, yace sanannen abu ne, ba a wajabta wankan janaba ba sai bayan an wajabta alwala, kamar yadda yake sanannen abu a gurin malaman sira cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana yin alwala in zai yi sallah tun lokacin da aka farlanta masa sallah yana Makka, bai taba yin sallah ba babu alwala. Kuma alwalar da yake irin wannan alwalar da muke idan za mu yi sallah, yace wannan abu ne da babu wani malami da ya jahilce shi, kuma babu wanda yake jayayya akan wannan sai mai jayayya mai taurin kai. Saboda haka ita ayar ma'ida wanda za mu zo mu yi magana a kanta ta sauka domin ta jaddada wa mutane batun alwala, ba don a farlanta musu batun alwala ba, wato daman can ana alwala, amma babu wata ayar da ta yi magana a kan alwala ɗin sai wannan lokaci aka kawo musu ayar don ya zama farali ne da ake karanta shi, ba farali ba ne da babu karatunsa a cikin Alƙur'ani. Saboda haka a cikin hadisin Malik sai fa nazalat ayatu tayammum, sai ayat tayammuma ta sauka, ba a ce fa nazalat ayatul wudu ba, saboda daman ta akwai alwala taimama ce yanzu ake neman ya za a yi, sai ayar taimama ta sauka. Saboda haka abinda ya suka samu sabo a lokacin shine hukuncin taimama, ba hukuncin alwala ba. Wasu malamai suka ce ta yiwu daman can ayar alwala ta sauka, suka sanya ake alwala, sannan sauran kuma abinnan kalmomin farko na ayar inda aka yi magana alwala, daga baya kuma aka saukar da kalmomin ƙarshe na taimama. Wasu malaman haka suka ce to amma wannan magana ba ta samu karbuwa ba. Yace fa anzalallahu ayata taimama, Allah ya saukar da ayar taimama. Ibn Arabi yace wannan matsala ce da ni da shi bai samu maganinta ba, yace ta ce an saukar da ayat taimama, ayoyi biyu suka yi maganar taimama dai a suratul nisa dai kuma a suratul ma'ida. Ta suratul nisa ta yi magana akan a nisanci giya farkonta ya yi wadda zai amu la taqrabu ssalata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abiri sabilan hatta tabtasilu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'id aw lamastum an-nisaa ولم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم ان الله كان عفوا غفورا. وايه في ايه النساء فرقوا الله يتي ياكو وان دكو ايماني kada ku kusanci sallah alhalin kuna cikin maye har sai kun san me kuke fada ko kuna masu janaba illa abiri sabili sai dai mai wuce hanya mai wucewa ta hanya wato kada ku shiga masallaci sai dai mucewa za ka yi hatta tattasilu har sai kun yi wanka. Wa in kuntum junuba in ko kuna da janaba to ku yi tsarki in kuma ba ku da lafiya ko a bisa halin tafiya kuke ko ɗayan ku ya dawo daga ga'idi babu ruwa ko ya kusanci matarsa babu ruwa to Allah ki fata yaba musa ila tayyiba kunni kunufi doran kasa mai tsarki ku shafi fuskokin ku da hannayen ku lalle Allah ya kasance mai afuwa ne mai gafara. To kaga anan ayat ta bude da batun la taqrabu ssalata wa antum sukara lokacin ma ba a haramta giya ba kenan ayar nasa'i ta jima da sauka tunda ai an haramta giya ne ba'da ghazwati badar bayan yakin badar kaga kenan wannan ayat ta sauka tun kafin yakin badar an gane wannan kuma qissar ghazwatul bani musalim ta faru a shekara ta 5 bayan hijira shekara ta 5 bayan hijira yakin badar shekara ta 2 aka yi shi to kuma wannan ayat ta sauka tun kafin shekara ta 2 ko tun kafin yakin badar wannan kuma qissar ta faru shekara ta 5 bayan hijira kenan dama akwai ayat taimama haka ne to shine Ibnu Arabi yace da tace ayat taimama ta sauka yace wannan matsala ce ni da ban samu maganin ta ba dan ba mu san wace aya take nufi ba. Ibnu Battal tace yace tayu ayatul nisa'i take nufi tayu kuma ayatul ma'ida take nufi Qurtubi kuma sai ce ayatul nisa'i take nufi domin ayatul ma'ida yace ana kiranta ayatul wudu'i ne ayatul nisa'i kuma babu maganar alwala a cikin ta saboda haka ita ce ayatul tayammum inji Qurtubi. Kuma ayatul tayammum ayatul nisa'i kun ji ai ita ta sauka tun kafin wannan kitta da za a ce kuma ta sauka alwahidi a cikin asbabun nuzul ya ka wannan hadisin karkashin ayatul nisa'i amma shi Imam al-Bukhari inda za a duba a cikin sahih al-Bukhari ya kawo wannan hadisin duk da cewa ya kawo shi guri biyu ya kawo shi a cikin tafsirin sahih al-Bukhari ya kuma kawo shi a karkashin tafsirin ayat tafsirin qawluhu ta'ala idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum kaga ayatul ma'ida kenan saboda mai saboda akwai ruwayar Amr bin al-Harith da a ciki ya fito karara ya nuna cewa ana nufin ayar ma'ida domin cewa dai fa nazalat ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salat kaga ba ayatul nisa'i ba ce. Ibn Rajab al-Hanbali yayi magana akan waɗanda suke jinin kamar wannan ayat da ake magana ana ita ce ayatul nisa'i yake cewa domin suna ganin ta sauka kafin suratul ma'ida biyaki wannan kowa ya tabbata babu shakka akan cewa ayat suratul nisa'i ta sauka kafin ayat suratul ma'ida domin ta yi maganar haramta giya yayin da aka kusanci sallah kaga a lokacin ba a gama haramta ta gaba ɗaya ba ke in za a kusanci sallah wannan kuma ya ita kuma giya an haramta ta kwata-kwata bayan yakin badar bayan yakin badar saboda haka kaga ayatul nisa'i wasu suka ta abin nan kowa ya yarda cewa ta sauka kafin suratul ma'ida abin nan kafin suratul ma'ida kafin ayatul suratul ma'ida suratul ma'ida tana daga cikin sororin da suke na karshe-karshe a wajen sauka, har ma wasu suke ganin kamar dukanta ko galibinta ta sauka ne a Hajjatul Wada, ayatul Nisa'i ta riga sauka. Akwai hadisin Muslim, hadisin Sa'ad ibn Abi Waqqas, wanda suka faɗi dalilin saukar ayatul Nisa, suka ce lokacin da abin da ya dawo saukarta shi cewa wani mutum ya sha giya ya bugu, sai ya daki Sa'ad ibn Abi Waqqas da jelar raƙumi, wato ya maka masa jelar raƙumi har ma wato ya fasa masa hancinsa, to shine wannan ayar ta sauka. Haka nan akwai hadisin Sunan Nasa'i da Sunan Abi Dawud da Ibn Majah daga Ali da yake cewa wani mutum ya sha giya ya kama sallah, sauraka sai ya ta harhaɗa karatu kawai, sai ya rufe kwakwaba karatu yadda ya ga dama, sai ayar cikin Suratul Nisa'i ta sauka. To wanda yana nuna kenan ayar Suratul Nisa'i ta sauka tun kafin an haramta giya. Giya kuma an haramta ta dai bayan Uhud, ba bayan Badar ba, bayan Uhud. Uhud kuma shekara ta uku aka yakin Uhud. To amma idan har ayatul Nisa'i ta sauka, kuma a cikinta akwai maganar taimama, me yasa su waɗannan mutanen suka rikice? Tun da tare da akwai ayatul Nisa'i a tare da su ko? Ai bai kamata su rikice ba, tun da an ce walam tajidu ma'an fatayamma a cikin Suratul Nisa'i. To wannan ta sa Ibnul Arabi ya ce shi bai samu maganin matsalar ba. Ibnul Rajab yake cewa waccan magana ta cewa ayar da ake magana a nan ayatul Nisa'i ce, ya ce ba daidai ba ce. Ce na farko, dalilin saukar ayatul Nisa'i, kowa ya san cewa abin da ya haifar da shi shi ne giya da wasu suke sha yayin da za su yi sallah, wannan kuma yana jawo matsaloli, wannan ta sa ayatul Nisa'i ta sauka. Wannan kuma kissar Aisha ta nuna dalilin saukar ayat tayammum da ake magana a nan shi ne kissar Aisha. Kaga akwai bambanci tsakanin sababin nuzul din, za ka ba zai yiwu ka ce kissar Aisha ce an saukar da ayat Suratul Nisa'i saboda kissar Aisha ba. Ayat Suratul Nisa'i tana magana akan wanda suke sallah a lokacin suna shagiya su shiga sallah. Wannan kuma wata matsala ce ta faru ga Aisha, aka tsaya gurin da babu ruwa, sauraka kaga sababin nuzul din ya bambanta. Yace abu na biyu, ayatul Nisa ba ta yi magana akan haramta giya gaba ɗaya ba, ta yi magana haramta giya ne lokacin da za ka shiga sallah. Wannan kuma ya faru kafin yakin Uhud. Yace kissar Aisha kuma ta faru ne bayan yakin Uhud bila khilaf, domin maganar da ake cin ta faru ne a Ghazwatul Muraifi ko ma bayan Ghazwatul Muraifi kamar yadda wasu suke gani. Ya ce saboda haka kaga a cikin kissar ta babu abin da ya kawo maganar giya, ko babu maganar giya, ko a ce kanku kusanci sallah saboda kun sha giya, duk babu a cikin kissar na Aisha. Ballantana har a kawo ya yi wa lalil amu la taqrabu salata wa antum sukara, kaga ba zai a ce waccan aya ce ta sauka a wannan lokacin ba. Yace to amma kawo ayar alwala a farkon wannan ayo a farkon maganar taimama, kawo maganar alwala a cikin maganar taimama, yace ba ana so a bayyana wato hujjar yin alwala bane a lokacin. A lokacin dama ana alwala, shi yasa ma ai suka rikice, illa iyaka kawai ana so ne a tabbatar musu da maganar alwala, sai kuma a gina batun taimama a kan wannan, tunda ita taimama ai madadin alwala ce. Sauraka ana so a gina batun taimama a kan batun alwala, idan an rasa ruwan alwala da za a yi taimama za a yi, to shi yasa sai aka fara kawo maganar alwala, sannan sai aka ce idan ba ku samu ruwa ba sai ku yi taimama. shi yasa Aisha ta ce farazalat ayatu tayammum bata ce farazalat ayatu wudu ba tunda ba maganar maganar da ake so ai anan ba maganar alwala ake so ai ba maganar tayammum ba to amma me yasa suka ki yin tayammum har sai da ayar ma'ida ta sauka tare da cewa a suratul nisa ta riga ta gabaci suratul ma'ida wato an jima da maganar tayammum a cikin suratul nisa dan me ba su yi ba to shine shi Ibn Rajab yake cewa watakila wannan waqi'a suna ganin wannan waqi'ar shin ya halatta su yi tayammum ko bai halatta ba domin anan sun rasa ruwa ne saboda sun tsaya neman abun wuya aka ce su je su nemo je gurin da babu ruwa tare da cewa ba zai gagare su ba su yi gaba su samu ruwa yanzu sun tsaya guri ɗaya ne kuma abinda ake nema abun wuya to shin wannan yanayi zai ba su damar su yi taimama wato zai halatta musu su yi taimama tun da dai a nan kasawar tasu ci ba wai babu ruwan ba ne in sun yi gaba an gane to sai suke ganin to za su yi ko ba za su yi ba saboda haka ayar ma'ida da ta zo sai ta nuna musu cewa ya halatta ku shiga karkashin suratul nisa'i an gane to ayar ma'ida kamar ta zo ne dan ta nuna musu ya halatta ku shiga karkashin ayar suratul nisa'i an gane yadda ya warware abu to yace kuma wannan ba abin mamaki bane a ce a lokacin sun samu rikicewa saboda a cikin sahabbai yace akwai waɗanda suke ganin bai halatta ba a mutum idan yayi tafiya wacce ba abin nan idan yayi tafiya da take ta mubahi ce wato tafiya ta neman kuɗi misali tun ya tafi neman kuɗi suke ganin kamar ba zai yi kasar ba a halin tafiya ba zai sha azumi ba a halin tafiya akwai wanda an samu wannan sun samu wannan iskalin na ka ce wa kana minkum maridan aw ala safari wa idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salati suna ga tafiyar dan sai tafiyar da take ta'a amma tafiyar da ba ta da'a ba tafiyar da take ta mubahi ce mubaha ce to ba za ka yi ba akwai ma wanda yayin suka rika ganin tafiyar ba sai tafiyar hajji ko ta jihadi za a yi kasaru ko kuma a yi abin nan kaga irin inda har za su samu irin wannan iskalin to anan ba za su iya samun irin wannan iskalin saboda haka sai suke ganin taimama kamar ana yi ne lokacin da ka buga baka samu ruwa ba kawai ka tsaya guri guda ba a ka buga ka yi gaba babu ruwa to shikenan kake taimako ko kuma a wani wata matsala ta rashin lafiya wacce idan kai amfani da ruwa za ta karu ko za ta yi jinkirin warkewa wannan ne kawai zai baka dama kai taimama yace kuma maganar cewa suratul ma'ida dukkanta ta sauka hajjatul wada yace wannan ba haka bane akwai ayoyi da yawa ta ayar haramta giya ai kaga tana cikinta ko tana cikinta haramta giya kuma bayan Uhud ne saboda haka kaga a cikinta kuma akwai kissar annabi Musa tare da bani Isra'il lokacin da yake urqul al-ard al-muqaddasah allati kataba Allah lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin a cikin ta inda suke cewa qalu lan nadkhulaha ma damu fiha amma lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka fa qatila inna hauna qa'idun to ya inganta mitdad ibn al-aswad ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam yawm badr la naqulu laka kama qalat banu isra'ila li musa izhab anta wa rabbuka fa qatila inna hauna qa'idun ba za mu gaya maka ba irin abinda banu isra'ila suka gaya wa annabi musa mu ce da kai ka tafi kai da ubangijin ka ku yakin mu muna nan a zaune to kaga wannan ayatin badar yake iktibasun wannan ayar kaga ya nuna kenan ba duka ayoyin cikin ma'ida bane suka yi jinkiri wajen sauka akwai ayoyin da suka sauka da wuri tunda an san tartibin ayoyin alqur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam shike cewa aya kaza a sa ta sura kaza a sa ta guri kaza fa da yammamu suka yi taimama wannan zai yi yana kana ba yana bani labarin abinda sahabbai suka yi bayan an yi saukar da aya sai suka yi taimama ko kuma hikaya ce ta wani lafazin da suke cikin aya fa nazalat ayatu tayammum fa tayammamu da wannan kalmar da suke cikin aya din yake hikaya to shi da Usayd ibn Khudayr yake cewa ma hiya bi awwal barakatikum ya ala Abi Bakr wallahi wannan ba shi ne albarkatu ta farko ba ya iyalan gidan Abu Bakr Usayd ibn Khudayr ibn Simak ibn Atik sahabi ne daga cikin sahabban baiki sallallahu alaihi wasallam kuma al-ansari ne mutumin Madina ne yana ɗaya daga cikin wakilai 12 da annabi sallallahu alaihi wasallam ya nada a lailatul aqaba ya musulunta da dadewa tun lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya turo Mus'ab ibn Umair zuwa Madina sun musulunta shi da As'ad ibn Zurara an ji masa rauni a yakin Uhud kusan har gurare 7 aka yi masa rauni a jikinsa a yakin Uhud kuma babansa Khudayrul Kata'ib ake ce masa mutum ne wanda yake babba wanda yake da matsayi ana masa da'a shugaba yake ga mutanen Aus an kashe shi kafin hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam da shekara 6 kuma shi Usayd yana daga cikin mutane masu hankali waɗanda suke da tunani kwarai da gaske lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira shi da sahabbansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kulla abokantaka tsakanin Usayd ibn Khudayr da Zaid ibn Haritha yana da hadisai a cikin littattafan hadisi Aisha radiyallahu ta'ala anha tana da ruwaya daga wajensa haka nan Ka'b ibn Malik cikin sahabbai suna da ruwaya daga wajensa kuma da shi sayyidina Umar ya je Aljabiya lokacin da aka bude Baitul Maqdis bayan musulmi sun kwace Baitul Maqdis tare da shi sayyidina Umar ya yi wannan tafiya yana kamar shugaba ga tawagar mutanen Madina Abu Huraira yake cewa ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana cewa ni'mar rajulu Abu Bakr ni'mar rajulu Umar ni'mar rajulu Usayd ibn Khudayr madalla da namijin gaske Usayd ibn Khudayr wannan hadisi yana cikin Tirmidhi a manaqib Mu'az da Zaid isnadinsa kuma a manaqib a kitabul manaqib isnadinsa mai kyau ne Usayd ibn Khudayr yana daga cikin mutane masu daɗin sauti in suna karanta Qur'ani wanda kuka san kissa lokacin da yake karatun Qur'ani har mala'iku suka sauko suna sauraron karatunsa mutum ne kuma yana da barkwanci Abu Abdurrahman ibn Abi Layla ya rawaito daga Usayd ibn Khudayr wata rana yana gurin annabi sallallahu alaihi wasallama zaune sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rike da wani dan kara haka manzo Allah na rike da kara sai zungure shi haka ya zungure Usayd sai ya ce wa sai shi Usayd sai ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama a bada irama a zazin gure shi ba na irama da zara koli na zungure ka bangani ba kace ba ya ce a bashi irama kuma ba riga a jikinsa lokacin sai maza Allah ya ce to rama sai ya ce to aini ba riga a jikina za ka kai mashi da taka zala ya ɗaga rigarsa haka kawai sai kama manzo Allah ya sumbaci cikinsa ya ce dama wanda nake so ya manzo Allah wannan hadisi yana cikin sunan Abi Dawud yana cikin Mustadrak na Hakim ya mutu shekara ta 20 lokacin khalifancin sayyidina Umar shi ya mata sallah kuma da shi aka kai shi makabarta yana daga cikin waɗanda suka dau makarasa yace ma hiya bi awwali barakatikum ba wannan ce albarka ku ta farko ba ya iyalan gidan Abubakar wannan yana nuna falalar Aisha yana falalar mahaifinta yana nuna falalar yan gidan su arwayar Amr ibn al-Harith yace laqad baraka Allahu lin-nas fiikum Allah ya sa wa mutane albarka a dalilin a tafsirin Ishaq ibn al-Busti tariqa hanyar Abu ibn Abi Mulaika annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma kana a'zama barakata qiladati maza Allah yake cewa kai wannan abun wuya naki na yana da albarka annabi yake ga wa Aisha arwayar Hisham ibn Urwa yace fa wallahi ma nazala biki min amrin takrahinahi illa ja'ala Allah lil muslimina fihi khaira ce wallahi babu wani abin da zai faru wanda zai fata miki rai wanda baki so face sai Allah ya sanya alkhairi a cikin sa ga musulmi wato kaga wannan yana ishara zuwa ga qissatul ifk da aka yi mata kaji daga karshe Allah ya saukar da waɗannan ayoyi a cikin suratul nur to kaga wannan yana nuna kenan abin ya faru bayan qissatul ifk a wata ruwayar yana cewa illa ja'ala Allah laki minhu makhrajan waja'ala lil muslimina fi min abin fihi baraka babu wani abin da zai same ki face Allah madaukakin sarki ya sanyawa wato ya sanya miki mafita sannan kuma ya sanyawa musulmi wato albarka a cikin sa to kaga wannan yana nuna sai da qissatul ifk ta faru sannan wannan hadisa wannan waqi'a ita kuma ta faru tace sai muka tashe shi fa asabna al-iqda fa ba'athna al-ba'ir alladhi kuntu alayhi sai muka tashe raƙumin da nake kai wato lokacin da ake tafiya fa asabna al-iqda tahta sai muka gama abun a karkashin sa arwayar Urwa yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika wani mutum fa wajadaha sai ya same ta a kitabul manaqib falala Aisha kuma sai ya kawo fa ba'atha nasan min ashabihi fi talabiha kaga wani gurin a ce annabi ya aika mutum wani guri a ce ya aika mutane a wani guri a ce fa ba'atha Usayd ibn Khudayr wa nasan ma'ahu kaga wannan shi zai fassara maka ruwayoyin biyu ya aika Usayd ibn Khudayr shine ake cewa a wata ruwaya ya aika wani mutum tare da wasu mutane tare da shi shine wata ruwaya take cewa ya aika wasu mutane saboda ka ya aika wasu mutane amma a ƙarƙashin shugabancin Usayd ibn Khudayr yayin da suka dawo bayan sun je sun yi ta nema ba su samu ba suka dawo ayat ce mu mata sauka sai kuma da aka tashi raƙumin za a tafi sai kuma ga abun wuyan a ƙarƙashin sa wannan ya nuna halaccin tafiya bulaguro da mata sai dai idan za a yi mutum yana da mace sama da ɗaya musu ƙura'a haka manzo sallallahu alaihi wasallam yake wanda ƙura'arta ta fito da ita za a yi sannan kuma ya halatta mata su riƙe abin ado domin su yi ado da shi kuma ya halatta mutum ya yi tafiya da kayan aro amma idan ya nemi izinin mai kayan saboda akwai haɗari ka yi tafiya da kayan aro wani abu ya zo ya faru kun san ita shi aro ba a biya a ka'idar aro in ka karɓi kayan mutum aro wani tsautsayi ya hau kansa to ba a biya duk da mu luga ido ake kawai to a ka'idar shari'a da ajiya da aro duk ba a biya saboda sai da kai yadda da mutum ka bashi to shi yasa in za ka yi tafiya da kayansa to ka nemi izininsa ka aro wani abu nashi muhimmanci kuma tafiya ta kama ka ba haramu bane ka yi tafiya da kayan aron amma bayan ka nemi izinin sa in ya amince maka ka yi tafiyar da shi to duk abin da ya faru kuma to shi ma zai rungumi kaddara Allah ya sa mu dace karatu yayi karatu wataƙila mun biya na satin da ya wuce ne saboda haka sai a hakura kuma da tambayoyi sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi